Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hanti. Kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan dai mai sauraro na biye da shirin ciwon yammaci, muna tattaunawa ne akan batun wakilcin mata a fagen siyasa da irin kalubalen da yake fuskanta. Kuma kamar a makon da ya gabata, muna tare da barista Sa'idu Sa'ad, sannan mun karbi bakoncin Hajiya Jamila Abdullahi Abubakar, yar siyasa daga jihar Kano, inda zamu maida hankali akan kalubalolin da wakilcin mata a fagen siyasa yake fuskanta. Amma sai dai kafin mu tunduma cikin shirin, bari mu ji irin gwagwarmayar da Hajiya Jamila ta fuskanta a fagen siyasa da kuma irin kalubalolin da take gani take fuskantar wannan al'amari na wakilcin mata a fagen siyasa. Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon yammaci.
Gaskiya tun jamhuriya ta wannan siyasa da aka koma ta mulkin tsohon shugaban kasa General Obasanjo, muka shiga mu'amalar siyasa muke gwagwarmaya har kuma yanzu muna cikin ta cikin hukuncin Ubangiji. Kuma mun ga abu iri-iri da dama, mun gani a jahohin mu, mun gani a kananan hukumomin mu, mun gani a kasa baki daya. Saboda nayi aiki da kungiyar da ake ce mata Nigerian Project, ni fafutukan yaki neman zabe na shugabancin kasa. So anan gaskiya na samu kalubale, saboda a lokacin ina da karancin shekaru, akwai mata manya da suka girme ni a cikin harkar siyasa. Amma despite the fact da aka gani ina da ilimi, nayi karatu na boko, sai aka bani jagorancin mata a jihar Kano. Daga nan kuma, saboda abubuwan da suka ga ina yi na ci gaba a tafiyar yakin neman zaben shugabancin kasa, sai aka cire ni aka kai ni national, aka sa ni a cikin wani committee na yakin neman zabe. To anan gaskiya anan na samu kalubale na mata, wanda mataimakiyata ma ta nuna ita ba za ta yadda da jagorancin yar cikinta da ta haife ta ba. Anan gaskiya ban ji dadi ba, amma da yake siyasa nake yi ban nuna rashin jin dadi ba, sai na dauki abun ba komai ba. Duk wani abu in za a yi sai in ba ta girman, sai in ce ta kaddamar da shi ko ta yi. To anan gaskiya wannan kalubalen sai ya zo ya zama ba kalubale ba, sai na samu ma canji na alkhairi a ciki, saboda yanda na tafiyar da abun cikin lumana cikin siyasa. To a gaskiya mu mata a Najeriya mukan samu kanmu a wani yanayi na kama ana dan tauye mu, ana bamu mukaman da basu taka kara sun karya ba, sai a ce an baki woman leader ko kuma an baki dai wani mukami da bai kamata a ce sai mata ake ba ba. Ya kamata duk wani mukami da dama da za a ba namiji a cikin siyasa, mu ma mata a ringa bamu wannan dama da mukamin muna amfani da shi. Amma saboda kin san mu a arewacin Najeriya mukan ce siyasar mu addinin mu, addinin mu siyasar mu. Kuma al'ada ma tana taka rawa 100% a harkar siyasar mata a bangaren arewacin Najeriya, saboda zaki ga mu kamar mace tana da rauni, ba za a yadda da jagorancin ta ba. Amma yanzu da yake an samu ci gaba, an samu wayewa, an samu ilimi a cikin addinin musulunci ma an samu da siyasa aka tafiyar da shi, komai rayuwar gidan kama da siyasa kake tafiyar da shi, to za a iya gwada mu mata a bamu wannan damar. Kamar muna neman mu samu mata da yawa a cikin shugabanci na siyasa, kamar mata su fito takarkarin kananan hukumomi, majalisar jaha, majalisar tarayya, majalisar dattawa, gwamnoni, mataimakin gwamnoni, har shugaban kasa. Muna fatan mata su kai wannan matsayin da za su fito su yi wannan jagorancin, saboda muna ganin duk abin da namiji yayi, mace ma za ta iya yin fiye da haka in Allah ya dan aka bata wannan dama.
To barista, me zaki dora akan batun kalubale?
To Aisha, ba wani abu bane bazancan mata a siyasa, muna da kalubale tabbas. Zan iya ce miki abu uku zuwa hudu sun kalubalanci siyasar mace. Babban ni abin da yake damuna shine zancen tsaro. Siyasar Najeriya ta zama abin da ta zama. Na biyu shine zance yadda siyasa ta zama kasuwanci. Mafi yawancin mata a Najeriya, saboda halin da muka samu kanmu, babu kuɗi a hannunsu. Ga kuma wani abu wanda Allah ya bamu wanda mu ne gaba, shine zancen iyali. Mace tana da yara kanana, siyasa za ta yi mata wuya, in dai ba girma suka yi ba ko kuma Allah ya taimake ta tana da masu taimaka mata. Na hudu kuma al'adunmu da wani rashin fahimtar addini ma. Wannan zan bari malamai su yi bayani, saboda ni a tuntuɓar da nayi da na fara shiga siyasa, malami guda ɗaya bai ce min haramun ne mace ta shiga majalisa ba. akwai malama da ta to in ba ku shiga ba za a yi a san damuwar ku har ya ƙara min da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wurin zama na mata a majalisa har rana ma aka ce an fitar ashura aka ce ga inda mata saboda a zo a ji me damuwar su to kaga in dai shugaban halittu masoyi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ba mata dama ta shiga majalisa to kai waye za ka rinka cewa addinin mu ya hana to a ga ina wayannan sune dai kalubalen siyasar mace
dariki Hajjia Jamila ina mafita ga wannan al'amari
kamar matan sukan ce a in wannan na zabe ta zata mun dagawa ko zata juya mun baya a ba haka bane mata yanzu mun dunkule muryar mu daya muna goyawa ƴan uwan mu mata baya muna son mu ga mata da yawa sun fito neman mukamai daban-daban kuma muna roko muna kira da kakkausar murya a gwamnatin Najeriya da ya duba mu ya dube mu kallo na tsanaki ya dube mu da ido na tausayi na iyaye mata mu masu tarbiyya ne kuma masu tarbiyyar tawa ne ya ba mu dama ya ba mu fama-famai kyauta na takarkaru ya kuma goya mana baya ya ba mu abin da zamu takara da shi mu fito mu nemi takarkaru saboda yaga sauyin da zamu kawo a cikin siyasa kuma siyasa ta masu ilimi ce yanzu an tsaftace siyasa an gyara ta da ilimi ake da hankali ake da basira da lura duk matar da kika gani a harkar siyasa a fagen siyasa to ta san me take ba irin karazi ba haka mata na da na wancan jamhuriya da suka yi siyasa da mai ilimin da mara ilimi da zasu iya shiga ko yanzu ma akwai marasa ilimin waɗanda su suna nan a cikin siyasa suna taimakawa suna bada shawarwari saboda sun gaji ya sun ga yau amma da yake abubuwa kuma in yazo na harkar ilimi za a nemi masu ilimi su yi kuma matan ana ba su dama kamar wannan gwamnati ba mata mukamai muna da hadda mataimakiyar gwamnatin jihar Kaduna mace ce ya ba mu ministoci ya ba mu advisorji ya ba mu abubuwa da yawa na mata
barista
mafi muhimmancin aikin yana gare mu mata da ragowar mutanen Najeriya duk wanda yake dan Najeriya ne kuma dan mace ne mijin mace ne wan mace ne kanin mace ne uban mace ne ya kamata a ci wannan abin ya dame shi ya shiga kuma da gaskiya dame sa ya kamata mu je mu koma mobilizing goyen baya ga waɗannan abubuwan da muke nema a dokance tun daga ward level ba aikin mutum ɗaya bane ba ba aikin ɗan siyasa bane ba aiki ne da ya shafi kowa ya shafi malamai ya shafi sarakuna ya kamata a yi wa mutane bayani wannan jahilcin da muka shiga da yasa ake danna haƙƙin mace addinin mu ba da haka yazo ba babu addinin da yawa mace gata kamar addinin musulunci idan mutum yana karatu mutane ba sa karatu qur'anin nan da hadisin nan Allah yayi ne wajibi dukkanin mu dauka mu karanta shi idan kana karanta wayansu hadisan da aka yi saboda martaban mace amma yanzu duka an juye abin sai a ce musulunci 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 wallahi zan iya rantsuwa babu wanda ma daraja ta daga shi a musulunci a cikin da mace da namiji kamar mu saboda ni abin da yake bani mamaki musulunci da ya fara shigowa ma mace ya fara bawa ƴancin ta ana binne ta yace aka ce a daina binne ta zaka ga hadisi iri-iri wanda mace a ce aljannata tana karkashin kafar mahaifiyarka a ce in ka haifi ƴaƴa mata uku kai musu tarbiyya mai kyau ana maka albishir da aljanna duk banga inda akai wa namiji duk irin waɗannan gatan ba amma sai gashi mun samu kanmu al'umman mu muna danna haƙƙin mu to ni gani nake canji yana hannun malaman mu ta dauki shugabancin abin nan fahimtar da al'umma yadda matsayin mace yake a cikin musulunci.
To mai sauraro, a nan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ƴa mace a yau. Amma idan aka kasance da mu a shirin na gaba, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai kuma bakin namu da Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.